Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 17 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jibuta tasharar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio na birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To kuma bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da muka faro da Kabiru Isa Jikamshi, dan jarida mazauni nan Amurka da Najeriya, akan yadda harshen Hausa ke taɓarɓarewa da kuma shawarwari da ya bayar akan wannan batu. Bayan haka kuma zan kawo shirin a dawo lafiya wanda da shirya zan gabatar. Salamun mu ne Barba kuma na tafi da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Kana akwai kuma sakonni da kuma saurare kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya janye daga ciki bara. Trump, wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa, ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Shugaban na Amurka ya ce takunkumin tattalin arziki da ya sake kakaba wa Iran shekara guda da ta gabata yana a tabakinsa a dabbar su matuƙa, ganin yadda shi Trump ɗin ya yi matuƙar taƙaita hanyoyin sayar da man Iran a kasuwannin duniya. Dama shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sha kokarin shirya tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran. Macron ya gaya ma wani taron manema labarai a gaban Trump din cewa yana koko ya tattauna da shugaba Rouhani, kuma inji shi shugaban na Iran na niyyar ganawa da Trump. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya sake bayyana kwarin gwiwar cewa Amurka za ta iya cimma yarjejeniyar cinikayya da China don a kawo ƙarshen harajin ramuwar gayyar da ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta saka ma juna, a yayin da yaƙin cinikayya ke ta ta'azzara tsakaninsu. Trump ya gaya ma manema labarai a babban taron G7 a ƙasar Faransa cewa China ta kira manyan wakilan Amurka na cinikayya, ta ce mu koma teburin shawara. Ya ce ganin yadda mataimakin premier China Liu He, wanda shi ne ma babban wakilin kasar a tattaunawar da ake yi ke sha'awar a cima jituwa, wannan ya zama ishara China na buƙatar a cima yarjejeniya. To amma shugaban na Amurka ya yi maza, ya ce dole duk wata yarjejeniyar za a cima ta yi Amurka kyau. Ya sake nuni da ɗumbin rarar da China ta yi ta samu na tsawon shekaru da dama a cinikayyarta da Amurka, wanda ya haɗa da rarar kayan dala biliyan 419 a shekara ta 2018 kawai. Trump ya ƙara da cewa ya kamata a yi daidaito a cinikayyarmu aƙalla na zuwa na wani ɗan adadi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimaka ma kamfanonin mata a Afirka. An bayyana wannan shirin ne a babban taron G7 a Paris na ƙasar Faransa, kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a faɗin nahiyar Afirka na tsawon shekaru 5. Wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Benin mai suna Angelique Kidjo, wadda tamkar jikajiya ce ta manufofin ƙungiyar UNICEF, wadda kuma aka santa da yaɗa shirye-shiryen Bankin Raya Afirka ɗin, ta haɗa kai da shugaba Macron wajen yaɗa wannan shirin. Shugabannin kasashen duniya da suka yi taron G7 a kasar Faransa sun kuduri aniyar samar da dala miliyan 22 je Litini don yakar wutar dajin nan da ke ta ci a kasashen yankin kurmin nan na Amazon na nahiyar kudancin Amurka, wadda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda shi ne mai masaukin bakin da shugaban Chile Sebastian Piñera, wanda ya kai ziyara a wurin taron, sun ce jikakken kurmin wanda ke ci gaba da cin wuta kusan shi ne huhun duniya saboda aikin zukar dagwalwar iskar carbon dioxide da yake yi yana maye ta da iskar da ake shaka ta oxygen. Macron ya ce cikin 'yan sa'o'i kaɗan Faransa za ta samar da sojojin da za su yi ƙoƙarin taimakawa don yakar wannan wutar. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ba da sanarwar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Wannan sanarwar na zuwa ne watanni 8 bayan da shugaba Felix Tshisekedi ya ci zaben shugaban ƙasar wanda aka jinkirta na lokaci mai tsawo. A ƙarshe dai an samu gwamnati, abinda Prime Minister Silvestre Ilungu Ilunkamba ya faɗa kenan jiya Litini. Ya ƙara da cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan dokar, kuma kwanan nan za mu fara aiki. A ƙarƙashin yarjejeniyar raba madafun iko, za a bai wa jam'iyyar DC ta su Tshisekedi mukamai 23, a yayin da kuma mukamai 42 za a bai wa mambobin jam'iyyar su tsohon shugaban kasa Joseph Kabila ta CFC. Yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban ya fara kare kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni 10 ana ta tattaunawa, kungiyar 'yan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda ta kafar yada labarai tana ta kwarzanta abinda ta kira nasarar da ta yi a tsatsauran mulkin da ta shafi shekaru tana yi a Afghanistan. A yin shayin tar da kungiyar Taliban saboda tsananin salon shugabancinta da kuma dabarunta masu cike da tashin hankali yayin da ta mulki Afghanistan din tsakanin shekara ta 1996 zuwa 2001, lokacin da ta hana 'yan mata da mata samun ilimi, sannan ta kafa dokoki masu tsauri a harkokin rayuwa na yau da kullum kamar hana amfani da talabijin da sauransu. A daidai lokacin da wannan kungiya ke gab da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka, wadda ka iya kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 18 ana gwabzawa a Afghanistan, ya kuma kai ga ficewar Amurka da kuma sojojin gamayya zuwa ƙarshen shekara ta 2020, kungiyar ta fara waiwayar irin salon daɗin nan na lokacin da ta yi mulki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da aka bukin ranar harshen Hausa a duniya, masana suna ƙara jan hankali akan irin ƙalubale da harshen Hausa ke fuskanta. Kabiru Isa Jikamshi ɗan jarida ne mai zaman kansa kuma babban malami a sashen koyar da harsuna da harkokin diplomasiya na Amurka, kuma jigo ne a babban kungiyar Hausawa ta nan Amurka da Canada. Yayi mana fashin baki inda ya koro mu a baya, yake nuna mana irin kalubale da harshen Hausa ke fuskanta. Yana mai cewa
idan misali kaka ya zo ƙasar nan, ta ga har taro a ƙasar nan, shi kuma a haifi wasu, to idan ba ya sa'a ba san da wannan kakannin kakan ya gushe, idan bai koya ma ɗansa ba kaga uba ba zai ba, idan kuma uba bai koya ba da ba zai koya ba. Da haka nan kamar yadda muke ganin wasu harsuna din kanana suna gushewa, kuma harshen Hausan idan ba mutane da ƙasar waje sun dage ba, da tun na gida musamman mazauna birane shi ma zai shiga wani hali, duk da yake dai harshen wanda yake da tasiri, kuma Hausawa suna a takama da al'adar su din suka samu kansu. Amma dai ƙalubalen shi ne yadda zai ɗaure, tunda ba ma ana magana wai na Hausa ba, ana magana za a yi shi ne kawai. Zan iya tunawa a tare da muka kwanaki na bikin sallah, na ɗan sa wata gasa haka takaci takaci shi, za ka ta tambayi masu sauki yara ba sani ba, sai ka masu tambaya sai maka zuru-zuru, amma wasu za su ɗan baka ansa amma ansa ba cikakkiya ba. To idan misali a ce iyayensu ba su cika koyon harshe ba, to san da iyayensu suka kau kai kenan dan da wannan yaron zai haifa kile ba za Hausa a America ba kenan ko ta kasar waje dan haka nan kalubale shine dorewa harshe din
to menene ci gaba da wannan harshen ya samu tun kafin ma kafa wannan ranar
ya ci gaba tun ma kafin gaje ko ina ka san da a shekarun baya da an ga mutum a nan kasan sai a ce mishi in ka ce daga Najeriya sai a ce min kai bane ko kai bai rabe ne amma yanzu in ka tuna mutane sun fara bin cewa akwai harshen Hausa a kasan nan na farko kenan na biyu idan ka tuna a can shekarun baya yawanci gidajen radio aka sani kawai an fi sanin ita muryar Amurka da BBC da Deutsche Welle amma in ka tuna a shekarun baya bayan nan kana magana a radio Hausa na Faransa da China da Iran da ana yi wannan kaga wannan shi ma ci gaba ne sannan ga gidajen talabijin daban-daban in ka duba misali akwai wani talabijin na House da yake ake watsa shi daga Sudan kaga shi ma da ci gaba harshen ne wanda da a shekarun baya ba mu da su
to bari mu duba wani abu an san harshen Hausa na da tasiri musamman wurin kasuwanci da zamantakewa a baya shin akwai wannan tasirin har yanzu
akwai su sosai makwa yayin ka tuna da a can kasan maka zaka je kan titi ana kai maka real 10 real 20
haka
da dabba a wannan amma yanzu kana shiga kan titi daga Balarabe yana kiranka real 10 real 20 saka Hausa ta kawo wannan
da shinkafa kaza
yayin ka duba ga yan China har suna sarki a Kano ai da Hausa ta kawo wannan ga yan China suna kokoyan wasan da ake na abin nan na kokoyo da Hausa har suna waka a kansa ai da ci gaba ne harshe din kaga da dabba ba wannan ai
menene shawaranka akan yadda za a inganta batun tabarbarewa harshen Hausa da ake huskanta a gida ko kuma a manyan birane a gida da kuma waɗanda ke zaune a kasashen waje
to na farko dai dole ya kasance iyaye sun dauki harshen da muhimmanci suna koya ma iyaye suna koya ma ƴansu wannan harshe to da akan ce harshen gida shine harshen uwa da uba su rinka wannan harshe din kada ya kasance suna sanya wasu harsuna a cikin magana mai yara duk da yake yaro yana da zai iya daukan kamar harsuna guda shida kafin ya kai shekaru tara ko makamantansu amma dai indai kana son kuma yaro Hausa to kasance ka fara koya mutum ya kalminsa nan kuma ya san ka wannan harshe din na biyu ya kasance malaman da ke makaranta su ma anan darasa na Hausa a dauke su da muhimmanci idan misali mutum Bahaushe ne to kasance daukan wannan darasi na Hausa tun daga aji daya har ya gama primary ya gama secondary shi ma ya zama jibi a gare shi ya kuma jarabawarsa sannan kuma ya kamata a ciya cirin jaraba ta Hausa din sannan kuma na uku ya kasance su kansu irin ayyukan da ake inda hali a rinka fassara su da Hausa domin ya kasance Hausan ta ƙara samun shiga ta samu karɓa wajen yara san cewar akwai wani maza za su takama da shi ba harshen Turanci tunda harshen nan muhimmanci gare shi duk wanda yake jin harsuna daban-daban yana da wata haja wadda yake ba zai fahimci amfaninta ba sai ya shiga wani duniya daga amfanin tukuna.
To madalla Kabiru Isa Jikashi ke dan wato dan jarida mai zaman kansa a nan Amurka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Tabara da kai zade farawa ka iya mini badan ni ba domin da hati din da fawa wakan na baje kan Hausa da harshe na zo zane farawa kalma ɗaya furci bamban gun harfi sunan kurkewa wani yayo farawa wani yayo karewa wani yayo sarewa ga wani na fafatawa Hausa akwai daɗi in ka iya kayo dace daɗi a wajen furci me yi shi zai tantance mafaka tarbar yanci ka san san adalci ba sa yin sakarci sai da su yi adalci kalma sai furci bamban gun harafi sunan kurkewa da faɗi da maɗi da faɗi su faɗe kalmar kuiwarewa da faɗa da gada da raɗa kalmar faɗa bane su furkewa bida gwada sanda kalmar kuiwarewa jaddada faɗa da buɗa kalmomin Hausawa da da darshe mai tsada yau zan yi tunatarwa mu tare mu jere mu sa yarda haka shi ne wayewa da kwaɗam su faɗe kalmar zami wayewa daɗi raɗaɗi duba ma'anar su daban kai Hausawa Hausa akwai tsada da fatan kun yarda Bature ya ce an fi Bahaushe ya ce dada kuma kun ji salon gayu ma sun ce kansa akwai dada ma'azinar waran da fata a dafe ku kuce ganda kalmar Hausawa sarari marari fahari a cikin kalmar Hausawa kudiri tsibiri haure nazari baya karewa harshe ne mai furtawa rasa kasa kusa nesa ba sa karewa guza gaza har bin kasa yanzu mu kai farawa da karo da taro a cikin tsarin Hausa na warewa da mari da bari a cikin nazarin Hausa akai samuwa sari fari kudiri zare ware daure jiri mari lamari dauri buri dauri me to da so ga karo dai ba ta shi kace karo kwarelo ga indar na zuba da ruwa a sama soro ba haushe na taro zabi ya kadan toro marke sanda jawro a cikin jama'a ko akwai goro hali na gari jari mugu lamarin sa akwai soro zaro duro moro
kuma zalla da fata an shakata da wannan wakar sai dai kada a shafa wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 3 ne da minti 16 na dare ga kuma shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba da hira ne da muka faro ta a mako da ya gabata tare da wani babban jami'in kungiyar ma'aikatan motocin haya ta NURTW a Kano Kabiru ya kasai wanda ya bayyana mana yadda suke gudanar da ayyukansu na kulle kyakkyawan mu'amala da fasinjoji. Idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya yi bakonsa Kabiru ya kasai tambaya yana cewa
wani lokacin ana zargin wato direbobinku da rashin bin ka'ida da guje-guje saboda sauri da ake yi wai ba ku da ka'idoji ne waɗanda kuke shimfidawa direbobin nan kan yadda za su tafi kar da harkar tuki
alhamdulillah gaskiya mu nan da ka ga mu muna da tsari kala-kala domin tsarinmu na farko ma tukunna kai direba idan ka zo nan a matsayinka na direba kana so kai mu'amala da mu da tuki ba za mu karbe ka ba kai kankin kanka sai ka zo mana da abin da ake cewa garanto mai tsaya maka mun kuma gamsu da shi sannan mu yadda maka zo cikin mu kai mu'amala na farko kenan na biyu da wannan irin mota zaka zo kai mu'amala a gurin mu sai mun ga irin motocin da muke mu'amala da su ne abu na uku shine shin kana driving license shin kai direba ne amma direba ne kai da yake nan na biyu sai mun duba abin hawan naka da ka zo da shi tunda kan matakin taya zuwa matakin shi kansa bodin motarka da duk abin da ya kamata mu duba sai mun duba to mataki na farko kenan bayan wannan kuma alhamdulillah shugabancin mu na wannan gida yana kokari yadda ya kamata wajen tunatarwa don lokaci makan kira meeting ga direbobi domin fadakar da su irin illolin da ake suke faruwa akan hanya na irin rashin hakuri da tuki na ganganci da abubuwa da shauransu to alhamdulillah gaskiya mu nan muna da tsari sosai yadda baka tunani yawa wannan shine kadan daga cikin
kun tunda akwai watakila irin wannan zargin na gashi ka ce kuna daukar matakai ga musamman ka'idodi da ka bayyana amma duk da haka ana zargin kaman direbobin motocin haya da rashin kiyaye doka da oda musamman in aka zo magana ka'idodin tuki akan hanya kuna samun irin waɗannan labarin kuma sannan wanda mataki kuke dauka
muna samun wannan labarin gaskiya kuma ka san hanya idan ka ce hanya direban da yake lodi a tasha yana bin hanya direban da baya lodi a tasha yana bin hanya kowa da kowa hanya yake bi ba za ka iya tantancewa da wannan direban tasha ne ba ko kuma a'a wannan direban hanya bane sai in ka sani amma mu alhamdulillah muna kokari wajen tunatarwa da fadakarwa ga direbobinmu akan a rinka yin abin da ya kamata a hanya
misali idan aka samu korafi cewa watakila fasinjoji sun gaya wa direba cewa rage gudu ko ka iyakanci ko ka bi ka'ida ko kar kai overtaking misali kuma ya ki ji aka kawo irin wannan korafin ko kan daukar mataki ne
wannan gaskiya ne direban da korafi irin wannan ya zo a kansa zahiri muna daukar mataki a kansa mu kirawo shi mu masa ja masa kunne akan abin da aka zo aka faɗa kuma idan har ya gyara domin fasinja muna gaya maka a baya cewa yawancinsu fasinja ne da kullum in har ma baka gyara ba to labari zai zo mana cewa wannan abu da aka nusar da kai baka gyara ba, saboda haka zamu dau mataki akan ka. Dan ina tabbatar maka da cewa wata ɗaya bayan da suka wuce akwai direban mu guda biyu da muka dakatar da su dan lalle dole su hakura da aiki a nan gurin, don ba za su iya bin dokokin mu ba.
Akwai mutum batan kaya ko manta wasu, akwai wani tsari da kuke da shi ne a ta wannan fuska?
Gaskiya ne, muna da tsari mai kyau ma kuwa. Tsarin mu na farko shine mu alhamdulillahi maganar kaya idan ka manta a nan bangaren mu, in Allah ya so ya yadda, in dai ba wani fasinja mai son zuciya ya riga direba gani ya dauka ba, to in Allah ya yadda muna da tabbatar maka cewa direbobin mu duk abin da aka bari a mota suna kawowa office. Bai fi sati biyu ba nan office muka yi abin da ake cewa kamar holan kayayyaki na mantuwa, domin wasu masu so sukan biyo su cigita kuma su samu, wasu kuma tunanin ba za su samu ba ta biyo baya, kuma kai baka san mai kayan nan ba. To idan shekara ta yi ko wani lokacin wata shida mukan yi wani tsari mu fito da kayayyaki mu ga wanne ne ya kamata mu kai gidan gajiyayyu, musamman bangaren sutura da wasu abubuwa waɗanda gajiyayyu za su amfana, mukan tace mukan kai gidan gajiyayyu da ba mu takarda da a rubuce da komai da komai. Sannan idan ka kawo kaya wanda muke ganin zai iya lalacewa, domin wani lokacin za a iya manta abin da zai lalace, to mukan yi rubutu a takarda sai a san yadda za a yi da shi, wanda koda ka biyo baya ka zo kan kayanka, in Allah ya yarda zaka samu labarin kayanka, za mu tambaye ka kayanka na nawa ne, za mu kawo kuɗin ka mu baka.
Madalla, anan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar saboda lokaci, kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da bakon nasa Kabir Yakasai na NURTW a Kano, da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai shigo mana da sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru, Jamhuriyar Nijar, jama'a gafar ce.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier, wacce ta rawaito cewa matakin naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aiki ya haifar da kace-nace a hukumar Duan, bayan da mataimakin daraktan hukumar ya soke matakin canzawa wasu jami'ai wuraren aiki a wani lokacin da mai gidansa ke hutun shekara. Jaridar na cewa matakin umarni ne daga ofishin ɗaya daga cikin ministocin da ke kula da wannan fanni, wanda ake ganin an ɗauka ne takanas da nufin biyan buƙatar wasu shafafu da mai. Jaridar Le Nouveau Republicain na cewa wata sabuwar ƙura na shirin turnikewa a jam'iyyar MNSD Nasara, inda wasu gaggan jam'iyyar na rasantawa da Talaberi ke zargin shugaban Hussein Umaru da laifin take dokokin jam'iyya sakamakon jan kafar da ake fuskanta a shirin zaben sababbin mambobin kwamitin gudanarwar jam'iyyar a wani lokacin da reshen Yamai ke kalubalantar taron kongren da ya dora Hussein Umaru a makamin shugaban jam'iyya a watan Maris din da ya gabata. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta fara hararren ministan suhuri Karija Mamadu, bayan da wani bincike a kamfanin buga lasisin zamani ya bankaɗo wata ta'asa game da yadda aka kafa wannan kamfani da ma hanyoyin da aka bi wajen bayar da wannan kwangila da ta haifar da tare da jijiyoyin wuya a wajen masu ababen hawa. Jaridar Le Sahel ta ruwaito cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS ko kuma WHO ta tallafawa jamhuriyar Nijar da magungunan yaƙi da cutar amai da gudawa wato kolera, waɗanda darajar su ta kai miliyan kusan 70 na sefa, da nufin tunkarar dukkan wata annobar da ka iya barkewa a wannan lokaci na damana. Da yake karɓar wannan tallafi a madadin takwaransa na kiwon lafiya, ministan ayyukan jin ƙai Lawan Magaji ya jinjina wa hukumar lafiya ta duniya, wace ko a farkon watan Mayun da ya gabata ta taimaka wa Nijar da magunguna a washegarin gobarar da ta hallaka mutane kusan 80 a mashigar Yamai. Mun rufe da jaridar Air Info wace ke cewa an fara fuskantar gurbacewar muhalli a wani wurin da ke a kilomita 180 da birnin Agadez kan hanyar Abalak, inda sinadarin farar wuta wato sufur ke kwarara yanzu haka cikin tafakuna kwanaki kadan bayan faduwar wata motar da kwankaya. Jaridar ta ce wannan al'amari babbar barazana ce ga rayuwar mutane da basashen yankin da abin ya faru. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum BOE America, sunana Kasim Aliyu, Sadaran matasan Asara a jihar Sokoto. Ina son in wanda wannan dama da kuke ba mu ku isa mini sakona nuna takaicina da bakin ciki na dangane da abin da ya faru a garin jihar Rivers dangane da an samu rushe babban masallacin Juma'a wanda akalla yana ɗaukar mutum 4,000. To ina kira gwamnatin jihar Rivers ta ta yi kokari ta zauna bisa teburin sulhu da tsakaninta da musulman da a wannan jiha ta Rivers domin a samu haɗin kai da zaman lafiya.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da memba kungiyar muryar talaka ta kasar jihar Taraba. Hakika wannan rana ta jiya ta Hausa ta duniya rana ce mai matukar muhimmanci musamman gare mu Hausawa, waɗanda iyayen iyayen da kakannin mu Hausawa ne muna alfahari da wannan harshe namu. Ba mu da wani harshe gaba da shi, kuma muna fatan wannan harshe namu zai ƙara haɓaka ya ƙara ci gaba a faɗin duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Na soyayyen amfani da wannan dama domin sake kira ga manyan kasashen duniya masu ci gaba da masana'antu da tattalin arziki wato G7 da su dinga tausayawa kasashe masu tasowa wajen yafe musu basussuka da basu wani bashin ba tare da kuɗin ruwa ba.
Assalamu alaikum sake Hausa Radion America, sunana Dambani Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga mutanen jihar Niger. To a halin yanzu ga zaɓe kananan kome ya kullu kai nan jihar Niger. To ina kira ga jama'a musamman 'yan Niger, duban da kada mu duba baki, mu duba mutum wannan kishin kasa wanda zai yi mamu aiki a kananan hukumominmu shi ne zamu sa gaba. Ina kira ga jama'a don Allah kada mu zaɓe cibin dare. Allah ya sa kuki kojin mu zaɓe na gari.
To majalla, sai a ci gaba da aiko mana da waɗannan saƙonni. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karo a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin 'yan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta mai gurbinta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya fice daga ciki bara. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya sake bayyana ƙwarin gwiwar cewa Amurka za ta ci yarjejeniyar cinikayya da China don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayya da ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta saka ma juna a yaƙin cinikayyar da suke yi a yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakama kamfanonin mata a Afirka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da asali ya za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim ka Albasi Garba da kuma wanda ya shirya bada umarnin Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin nita Mr. Darren Smith, Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.